Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomar da Lol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yammai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Sa'annan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Yau Alhamis 31 ga watan Oktoban shekara ta 2019. Murtala Faruk sanyin ne daga birnin Washington DC tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanun labarai.
Majalisar Wakilan Amurka za ta gudanar da zabe don yiwuwar ci gaba da gudanar da binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. Korea ta Kudu ta sake harba wasu makaman linzami masu cin gajeren zango. Mutane sama da 70 ne suka mutu a wata gobarar da aka auku a jirgin kasa a Pakistan.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta akan ci gaba da garkami kan iyakokin Najeriya da gwamnatin kasar ke yi. Bayan haka za ku ji cewa sarakunan kabilar Igbo suna neman gwamnatin Najeriya da ta baiwa madugun fafutukar kafa a kasar Biafra Nnamdi Kanu damar halartar jana'izar mahaifiyarsa. Sannan kuma muna tafi da maimaicin shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. To amma bari mu fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da yammaci ga labaran duniya. A yau Alhamis ne ake sa ran cewa Majalisar Wakilan Amurka za ta gudanar da zaben da sakamakonsa zai baiwa makwamitocin bincike dama a hukumance ta ci gaba da gudanar da binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. Wannan zabe zai bayyana barakar da ke tsakanin mahukuntan Democrats kuma mafi rinjaye a majalisar waɗanda shugabannin su suke ganin babu dalilin gudanar da wannan zaben don tabbatar da dacewar binciken, da kuma tsirarru 'yan jam'iyyar Republicans waɗanda tuni suka nuna kin amincewar su da binciken da suke ja da yadda ake gudanar da shi a keɓance, wanda suke ganin an tauye musu haƙƙin ba su dama kamar takwarorin su. Dan jam'iyyar Republican kuma shugaban marasa rinjaye Mitch McConnell ya ce wannan zabe ya gaza fiye da matuka wajen tabbatar da adalci da bin ka'idojin doka wajen gudanar da binciken. Korea ta Arewa ta harba wasu makamai masu cin gajeren zango guda biyu cikin teku a gabashin bakin tekun kasar da ake hasashen makamai masu linzami ne a yau Alhamis. Korea ta Kudu da Japan ne suka bada rahoton faruwar haka. Wannan shine karo na 12 da Koriya ta Arewa take harba irin waɗannan makamai a cikin shekarar nan. Harba waɗannan makamai ya faru ne a yayin da Koriya ta Arewa take kokarin ƙara matsin lamba gabanin cikar wa'adin da Amurka ta gindaya mata zuwa ƙarshen shekarar nan don canza salon tattaunawar mallakar makamar nuclear da ya wargaje. Tun farkon makon nan ne Koriya ta Arewa ta gargadi Amurka cewa za ta yi babban kuskure har in ta yi watsi da wannan wa'adin da ta bayar. Makaman wanda ake aka harba daga yankin birnin Sunshine da ke yankin Pyongyang sun yi tafiyar kimanin kilomita 370 kuma sun cilla sama nisan kilomita 80 a cewar hukumar sojojin Koriya ta Kudu. A wani jawabin haɗin gwiwar da hafsoshin tsaron Koriya ta Kudu suka fitar ya ce, matakin North Korea matakin Koriya ta Arewa ba zai taimaka wa tashin hankali da ake fuskanta a ƙasashen gabar tekun Koriya ba, kuma sun buƙaci Koriya ta Arewa ta gaggauta aikata hakan. Majalisar Kolin Tsaron Koriya ta Kudu ta kasa ta ƙasa ta bayyana damuwarta game da wannan gwajin makamai masu gajeren zango. Masararo kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Hukumomi a Pakistan sun ce akalla mutane 74 ne suka mutu kuma wasu da dama sun jikkata bayan da wani jirgin fasinja yayi gobara kusa da birnin Rahimyar Khan dake gabashin yankin Punjab. Jirgin da ya nufi Rawalpindi ya taso ne daga Karachi a lokacin da gobarar ta kama. A wani bidiyon da aka nuna a talabijin babu abinda ake gani sai wuta ne yake ci balbal wanda hayakin sa ya turnike sararin samaniya. Hukumomi sun bayyana cewa galibin fasinjojin da suka mutu sun mutu ne sakamakon tsalle da suka yi daga cikin jirgin. Bayan da ya kai ziyara inda hadarin gobarar ya auku, ministan jiragen kasa Sheikh Rashid Ahmed ya sanar da manema labarai cewa gobarar ta tashi ne bayan da rashin da wasu fasinjoji biyu suke dafa abincin karin kumallo ya fashe. Duk da cewa an haramta amfani da rashin gas a cikin jirgin, tabbatar da cewa dokar ta yi aiki wani abu ne mai wuya a cikin jirgin da ke yawan cunkoson jama'a. Ministan ya amsa cewa lallai manyan filayen jirgi bakwai ne kawai suke da na'urar binciken kwakwaf don tabbatar da abin da fasinjoji suke dauke da shi. Daga ƙarshe kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce hukumomin tsaro da ke da goyon bayan hukumar binciken Amurka CIA sun aiwatar da laifukan kisa da ma wasu manyan laifuka ba tare da an hukunta su ba. Ciki har da kisa ba bisa ka'ida ba, tilasta bacewar mutane da kai hare-hare kan wuraren jinya. A cikin rahoton da ta fitar a yau Alhamis, kungiyar Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatin Afghanistan ta rushe duk wasu hukumomin tsaro da ke mara mata baya da ba sa gudanar da ayyukan soja ba tare da bata lokaci ba. Haka kuma ta yi kira ga gwamnatin Afghanistan da ta binciki duk wani zargin cin zarafi da ake yi wa hukumomin tsaron Afghanistan, tare da hukunta duk wanda aka kama da laifin cin zarafin mutane da take haƙoƙinsu. Rahoton ya buƙaci gwamnatocin Amurka da na Afghanistan su yi aiki tare da masu bincike masu zaman kansu akan duk wani zargin cin zarafi da mutane da ake yi. Labaran duniya kenan kuka saurara.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su, inda da farko za mu fara da ra'ayoyin da ake samu mabambanta akan rufe iyakokin Najeriya, duk da yake jami'an hukumar customs na ci gaba da bayyana cewa matakin na da alfanu. Ga rahoton Nasiru Adamu El-Hikaya.
Hukumar hana fasakobri da ke kula da wannan doka ta ce ba wai kawai raye tashoshin tekun Najeriya ta hanyar hana kubucewar kuɗi zuwa Cotonou ne ribar ba, matakin ya taimaka wajen daƙile shigo da makamai. Shugaban hukumar ta Custom Hamid Ali ya ce akan cusa makamai a motocin da ake shigo da su ta kan iyakokin ƙasa, kuma kazalika ba ma lalle ne ake shigo da motocin ta sayayyar hanya ba, da haka matakin ya daƙile su mauga. Hukumar ta ci gaba ne da kare matakin da nuna duk dabarar jami'ai sai an samu masu yunkurin keta kan iyakokin na Najeriya da ke da ƙarancin tsaro. Aminu Abubakar Dangala Dima mataimakin shugaban hukumar custom din ne.
Mu abinda muke yi ofisoshi da yawa da suke muna yi abinda gwamnati ke son a yi. Ba za a yi wa mu wuce bisa ga abinda ba gwamnati ta tsara ba. In ka ce ya ake yi har a ce mota ta shigo, ba ha ganin mutum gida yake da shi yayi katanga ya sa makulli ya kulle, kuma barawo in yana son ya shiga sai ya tsallaka ya shigo gidan kuma yayi sata ya fita. Wannan ba wani abu da ake kira a ce wai sakaci ba. Gurgudu ma'aikatan mu suna kokarin su, kuma kowa sai da wannan boda take ta Najeriya. Tsawon da take da shi da yawan mutanen mu kuma kusan kullum ana kame kame, ba a iya cewa jawai sakaci ne aka yi, amma za mu ci gaba da kokarin mu gurgudo insha Allah ni cewa ba a bari suka yi ba, kuma wanda aka kama ana hukunta shi.
Masanin tattalin arziki Yushewu Aliyu ya sha nana ta cewa koda ana samun kudin shiga masu yawa bakin teku, daƙile hanyar ƙasa ka iya yi wa wani sashi illa.
Akwai tattalin arzikin ruwa, akwai tattalin arzikin sama, akwai tattalin arzikin ƙasa. Saboda tattalin arzikin da ya ginu kusan shekaru 50 ana haka, to matakai ne ake dauka saboda mutanen wurin akwai wanda ba zai taba iya zuwa bakin ruwa bai wannan sana'a kuma ita ya iya. Tattalin arzikin ne aka sake daure shi, yanzu idan ka dogara da daga ruwa komai za a kawo shi, to idan aka samu matsala a waɗannan yankin kawai fa, wanda ba dole bane kilomita 1,500 ka dauko abu ka zo lafiya. Saboda mun ga yanda tumatir da ake nomawa a yankin Maiduguri da kifin da ake cirowa a Baga da aka samu matsala a yankin, duk sai da aka yi kamfan shi. Saboda haka dole ne ƙasa kullun ta rinka tafiya da tsari da option A da option B da option C, amma gwamnati ta sa matakanta da jami'anta. Ai ba bodan da ba dan custom kasashen da ke amfana, idan motan ta tsada na Lagos tana da arha, kasuwancin Lagos zai kace na bodan da kansa.
Shi ma jami'in kungiyar kwadugo ULC Nasiru Kabir ya ce kungiyar su ta dauki matakin na custom da cewa tsaurin rayuwa ya haifar.
Ba maganan ayyuka na kuntata yan Najeriya ba da kawo hanyoyi na ƙara zafafawa talauci yadda mutane suke cikin nan ya rada ƙara su a ciki, komai sai a ce maka rufe boda babu shi babu kuma yadda za a wadatar ai sai ku bari kayan da suke gidan a wadatar da su tukunna
mai gaman Peter custom kan samu a Najeriya mafi yawan kudin shiga da kuma hukumar a yanzu ke tutiyar tare mafi yawan kudi a tarihi Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya
Tuwa gaida Nasiru Adamu Elhikaya. Biyo bayan rasuwar mahaifiyar madugun kungiyar ƴan awarin Biafra ta IPOP Nnamdi Kanu. Sarakunan gargajiya daga yankin na kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta bar madugun da yanzu haka yake gudun hijira da ya dawo gida domin halartar jana'izar mahaifiyarsa. Ga ƙarin bayani a cikin rahoton Alfonso Okorigwe.
Bayan wasu sarakunan gargajiya na kabilar Ibo a jihar Imo sun roki gwamnatin tarayyar Najeriya da ta yi abuwa ta baiwa madugun kungiyar IPOB mai gwagwarmayar kafa kasar Biafra Nnamdi Kanu izinin dawowa gida don yin jana'izar mahaifiyarsa. Ra'ayoyi yanzu haka na ci gaba da bayyana akan ko ya dace gwamnati ta bar shi ya dawo. Barista Uche Achiwa Baga shine kakakin kungiyar Ohanaezen Dibo.
There's a precedent on that already. The leader of MASOB, Ralph Wazirike, was also held by the federal government. He was held in detention, and while in detention, he lost his mother. And the federal government was appealed on conscience to release him to go and bury his mother.
Yace ai an taba yin haka. Ko da lokacin da mahaifiyar Ralph Wazirike madugun kungiyar MASOB ta rasu, ai yana tsare a gidan yari, kuma aka roki gwamnatin tarayya da ta sake shi ya je ya yi jana'izar ta. Sai kuma gwamnatin tarayya ta amince ta bar shi. Saboda haka ya kamata gwamnatin tarayya ta dubi roƙon da waɗannan sarakan gargajiya suka yi ta bar shi ya dawo ya yi jana'izar mahaifiyarsa. Sai dai Mr. Mekona na ganin ya kamata bar Nnamdi Kanu ya taka rawar kiɗar da ya fara.
I'm not a party to allow him to come. He should face the music. So Nnamdi Kanu per se shouldn't be allowed.
Yace ni bana wannan ra'ayin cewa a bar shi ya dawo. Ya kamata ya fuskanci duk wani sakamakon da rikicin da ya janyo ya haifar. Saboda haka bai kamata a bar shi ba, ko kuma idan yana so a bar shi ya dawo, to ba dole ne sai ya nemi afuwa. Kuma ya bar kasar ne ba tare da daidaita lamuransa ba, sai kuma gashi yanzu yana roko a bar shi ya dawo ya binne mahaifiyarsa. A matsayinsa na ɗan gwagwarmaya mai ikirarin kubutar da al'umma daga duk abin da yake ganin na addabarsu, bai kamata ya mayar da hankali kan jana'izar mahaifiyarsa ba. Ya kamata ya manta da jana'izarta don wannan ba wani uzuri ba ne. Malam Abdullahi baban Hadiza Rigasa mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum, kuma ya tsokaci a kan batun.
Ra'ayina game da ake cewar a bar Nnamdi Kanu ya dawo don ya jana'izar mahaifiyarsa bai kamata a bar shi ba. Kuma shi karan kansa bai kamata ma ya nema ba. Gida-gida ne, kowa yana son gidansu, amma kowa kuma yana son zaman lafiya.
Alfonso Sokoribe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya.
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogo mu kuma yana cewa karfe 11:13. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Ganin yadda akan ware watan Oktoba kowace shekara a matsayin watan da ake wayar da kan jama'a game da cutar breast cancer, wato daji ko kuma sankaran mama. Yasa shirin lafiya uwar jiki ya ga ya dace ya tattauna game da cutar da yadda za a faɗakar da al'umma domin daukar matakan kariya. Cutar breast cancer wata irin nau'i ne na cutar daji da ke girma a jijiyoyin kirjin mace. Yawanci cutar takan faro ne daga cikin kirji kafin ta bayyana bayan wani lokaci. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Suraya Awal Suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja, wato National Hospital. Likita, barka da wannan lokaci.
Barka mu dai Hawwa.
To likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan ita wannan cuta ta breast cancer ko kuma daji ko sankaran mama kamar yadda Hausawa suke kiran cutar.
Ita breast cancer wato dajin mama cuta ce wadda ta addabi al'umman mu, yana damun mata da maza gaba daya amma kuma yafi yawa cikin mata. Cuta ne wanda shine aka ba namba na farko a cikin daji dake damun mata. Mabiyin shi shine dajin bakin mahaifa wanda muka yi bayani akan shi makon da ya wuce. So shi wannan breast cancer yawanci akwai abubuwan da ake dubawa da yake sa mata da maza su samu hatsarin kamuwa da wannan cututtuka wanda za mu yi bayani akai.
Kamar menene waɗannan abubuwan ko kuma me ke haddasa ma cutar?
Ita cutar breast cancer in ana maganan abubuwan da ke haddasa shi, na farko dai wanda ake lura da shi shine wanda ya gadon shi, misali uwa ko wa ko kanwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da suka kamu da wannan ciwon. To for duk wanda ke cikin wannan iyali uwa ɗaya uba ɗaya dai yana da hatsarin kamuwa da wannan ciwon. Na biyu shine shekaru, an duba cewa wanda suka fi kamuwa da ciwon mama shine wanda suka fi shekaru daga shekaru 40 zuwa sama, su suka fi kamuwa da wannan cutar. Sannan akwai kuma wanda ya danganci da lokacin da mace ta fara al'ada, muna ce mishi da turanci menaki, in ta fara al'ada da wuri kamar shekaru irin 9 din nan zuwa 10 zai yi za ta iya samu wannan dajin mama din, domin akwai wani hormone da ake ce mishi estrogen a jikin mace wanda in mace ta jima tana da wannan estrogen din yayi yawa a jikinta tsawon shekaru ciwon mama din nan za ta iya kamuwa da shi. Sannan zai yi haihuwan farko ko in shekarunta sun dare 35 misali ta haihu na farko tana da hatsarin kamuwa da ciwon nan, domin shayar da yaro yana kariya ga ciwon breast cancer. Saboda haka wanda wata bata haihu da wuri ba kaga ba yanda za a yi a ce ta shayar da yaro da wuri. Sannan akwai su da yawa hatsarin nan, akwai wasu wanda suke da suka kamu da ciwon mama din amma shi ba jeji ba, ana ce mishi fibroadenoma. Su wa'annan ba wai ciwon jeji bane amma kawai mace in ta taba mamanta za ta ringa dan jin kamar wasu guda-guda kuma su ringa yi mata ciwo. To in aka cire koda ba ciwon mama ba, nan gaba ya nuna cewa za ta iya kamuwa da, ba tabbas bane amma za ta iya kamuwa da shi. So sun danganci abubuwa da yawa, wa'annan kadan daga cikin abubuwan da ke sa mata kamuwa da ciwon dajin mama kenan.
Na dan zazzanta da mutane haka, yawanci mutane sun fahimci abin cewa yana da nasaba da abubuwan da muke ci yanzu, wataƙila irin kayan gwangwani akan sa mishi irin sinadarin nan wanda zai hana shi lalacewa. To shin yawan cin abincin gwangwani shi ma zai iya kawo wannan daji na mama?
An yi bincike akan wa'annan abubuwan kuma ba a tabbatar cewa akwai ba, amma kuma shawara shine mutum koda zai ci irin wannan abubuwan ya rage yawancin su, domin gaskiya ba abin da za a ce lalle kashi 100% cewa an tabbatar cewa zai jawo ba, amma kuma an yi bada shawaran cewa a rage cin irin wannan abubuwan.
Menene alamomin wannan cuta ta breast cancer ko daji ko sankaran mama kamar yadda wasu Hausawan suka fi sanin cutar?
Su alamomin breast cancer dai su ne, na farko za ta ci guda-guda a mamanta mace in tana duba kanta. Likitoci sun ba da shawara cewa mace ta ringa duba mamanta kowane wata bayan ta gama al'ada da ɗan kwanaki kaɗan, ta ringa tattaɓawa tana duba domin ta samu sani irin abubuwan nan. Na farko shine jin wannan guda-gudan. Na biyu za ta iya jin ciwo a mamanta wanda ciwo ne ba wanda zai tafi ba, yana nan kusan kullum tana jin shi. Don mata in suka kusa al'ada akwai wannan ciwon da suke ji na mama ko kuma in suna da ciki. To ba irin wannan ba, wannan din in yazo ya ringa zama kenan, ta ringa jin shi kullum. Na uku bakin mamanta ruwa zai ringa iya fitowa ko ma jini. Sannan fatan kan mamanta zai iya canza kala ko ma yayi baki ko kuma yayi bayan shi kaman bayan lemo, yana nan da dan rami-rami haka a jikin shi. Maman ma shi kanshi in yayi nisa ciwon kafin ma ta gane, maman gaba ɗaya zai tauri ya sankare haka. Duk wannan alamomi ne, har ƙarƙashin hamatanta za ta dan ji wasu guda-guda haka nan a wurin wanda ake ce musu lymph node.
Cutar tana ɗaukar lokaci ne kafin ta bayyana?
Tabbas tana ɗaukar lokaci, amma wannan fa ya danganci ga lokacin da matan ta fara jin wani abin da ba daidai ba a mamanta. In wanda ta ji ne tun da wuri, to zai yi wataƙila irin watanni kaɗan ne, amma wasu ɗin ma ba ma su ji ɗin ba, domin ba duka dajin nan ba ne yake alama da guda-gudan nan da ake ji a mama. Amma yawanci dai yana ɗaukan watanni zuwa zuwa shekaru kafin ma'amace ta san cewa akwai abin da yake damunta.
Kaman daga wani mataki ko shekaru ne aka fi samun matan da suke dauke da cutar.
An fi samun ciwon dajin mama daga shekaru 40 zuwa sama cikin mata.
Shin cutar tana kama maza?
Cutar na kama maza tabbas. Sai dai yawan shi ba zai kai na mata ba. Kuma su mazan ma yanda aka dai bayani cewa za su ji abu ne kaman kwallo-kwallo ko kuma su ga abu na fitowa ta bakin maman su ko kuma su ga fatan da ke saman maman su shi ma ya canza kala, duk wannan su ne alamomi. Alamomi iri ɗaya ne a jikin na mace da namiji, amma ya fi yawa ga mace. Za ki samu a cikin watakila mata 100 in kika eba, za ki samu mata kaman 15 misali da ke da shi, amma cikin mazan na cikin 100 maza watakila za ki ebi kaman guda 3 ko zuwa 5 haka.
Ya ya kamata mai fama da cutar ta kula da kanta?
Wanda take ta kamu da cutan ciwon mama, na farko dai ta tafi asibiti. Ba batun zuwa maganin gargajiya, ba batun shaye-shaye, ba batun gasa maman, a tafi asibiti domin idan likita ya duba ya gani cewa wannan ciwon mama din bai yi nisa ba, ana iya daukan mataki kala-kala. Misali, ana iya cire wannan maman. In an yi gwaji ga wannan kwallo-kwallon aka tabbatar cewa ciwon mama ne, to na farko in dai har bai yi nisa ba, ana iya yanke shi. Mace kuma ta rabu da wannan ciwon kenan, sai dai a ringa bin chemotherapy da radiotherapy. To za a ringa yi mata wannan, kuma za a ringa bata appointment ta ringa ganin likita don a kiyaye kama mama na biyu din.
Kamar idan mutum ya gane cewa wani na kusa da shi ko mama ko yaya ko kanwa ta yi cutar ko kuma ta kamu da cutar, akwai yanda mutum zai iya kare kansa shi daga kamuwa da cutar?
Yanda mace za su iya kare kanta da ciwon mama in dai har mutum a cikin iyalinta ya kamu da shi, shine za ta ringa iya duba kanta. Yanda muka yi bayani, bayan al'ada haka tana iya sa hannu ta dudduba kan mamanta, duka biyu za ta iya samun bayanin wa'annan akan yanan gizo yanda za ta iya duba kanta. In ta ji dai abin da ba daidai ba, tana iya zuwa asibiti, likita ya duba ta ya tabbatar mata cewa ba wani abu bane. In kuma wani abu ne, mataki za a iya fara dauka daga lokacin. Na biyu shine, idan ba ya kama dole ba irin mace haka din, kar ta bar kanta ta samu ana ce mishi radiation. A asibiti ake samun wannan magani ne da ake wa mutane da shi masu ciwon kansa yawanci. Za su iya kare kanta daga wannan radiation din. Na uku dai shine, mata za su iya zuwa asibiti akai-akai, ana duba su, ana yi musu mammogram, shine gwajin da ake yi na mama. Hoto ne ake zuwa ya asibiti. Shekaru daga 40 zuwa sama mace za ta iya zuwa ta yi wannan gwajin a asibiti don ta tabbatar cewa tana cikin lafiya. So daya a shekara ko ma so daya a shekara biyu tana iya zuwa ta yi wannan.
To likita, ana iya warkewa da cutar?
Tabbas mace za ta iya warkewa daga ciwon mama. In aka samu wannan ciwon, in bai yi nisa ba, aka dauki gwaji aka duba aka tabbatar ciwon mama, za a iya cire daidai inda ya samu wannan ciwon. Sannan a ringa bata maganin da muke ce mishi chemotherapy, za ta samu lafiya. Muddin tana zuwa asibiti akai-akai ana duba ta bayan an yi wannan aiki. Na biyu shine, wanda ya riga da ya yi nisa din, shi ma ana iya aka tabbatar cewa shi ciwon dajin mama ne, za a iya cire wannan maman gaba ɗayan shi, a yi tiyata a cire shi, sannan ta samu chemotherapy da radiotherapy. Shi ma yana taimakawa, ko da ba zai bada warkarwa a wanda ya riga da ya yi nisa ba, zai dai taimaka ya rage tsananin shi har mace ta samu ta tafiyar da harkokin rayuwarta.
Yaya za mu kwatanta yawan masu kamuwa da cutar dajin mama ko kuma sankaran mama musamman ma a nan kasar mu Najeriya?
Ana iya kwatantawa dai, amma ba a da tabbataccen adadi. Misali, a wayanda suke shekaru kasa da 50, daya a cikin mutane 50 za a iya samun su da ciwon mama. Wayanda suke daga irin shekaru 60 zuwa sama, daya daga cikin 25 ana iya samun su da ciwon mama.
To masu sauraron mu, kada dai ku shafa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da fatan an ji, kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ta bayar inda muka tattauna akan ciwon ko kuma cutar sankaran mama, wato breast cancer a Turanci. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin, wato
Dr. Suraya Awal Suleiman,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aminu Adamu Malam Maduri da Ali Ubali Malam Maduri da Muhammad Sadi dan Hausa Baturiya. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnonin jihohin kasar mu da ya kamata su martaba yarjejeniya mafi karanci albashi da kungiyar kwadago ta cimma da gwamnatin tarayya domin kaucewa shiga yajin aiki da kungiyar kwadago ke ikirarin shiga a duk jahar da bata biya ba. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Saliu Isa Fana, yace assalamu alaikum VOA Hausa. To Aftiku Abubakar, wadanda baka da riba aka ce sai ka mai da shi wasa, inji masu karin magana, tunda kararrakin da kake yi babu riba a ciki sai faduwa. Ya kamata ka yarda kwallon mangwaro domin ka huta da kuda, ka bi gwamnati, ka bada hadin kai domin ci gaban kasar mu. Daga nan sai sakonmu na karshe wanda ya fito daga Usman Shitu Mahuta, yace hakika harin da wasu ƴan bindiga suka kai wanda ya sanadiyar mutuwar sojojin Niger 12 wani abin takaici ne, kuma hakan wani babban rashi ne ga kasar baki daya. Muna fatan gwamnati da rundunar sojojin Niger za su gaggauta daukar matakin da ya dace domin kaucewa saki faruwar hakan a nan gaba. Allah ya ji kandakaru da suka rasa rayukansu, waɗanda suka jikkita Allah ya ba su lafiya. Daga ƙarshe muke addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a Niger da Najeriya da ma duniya baki daya. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana sakonnin ku da rayuwar ku. Godiya muke yi, ku huta lafiya.
To kafin mu sallama da ku ga takaitattun labarai.
Takaice, a yau Alhamis ne ake sa ran cewa Majalisar Wakilan Amurka za ta gudanar da zaben da sakamakonsa zai baiwa kwamitocin bincike dama a hukumance ta ci gaba da gudanar da binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. Wannan zaɓe zai bayyana barakar da ke tsakanin mahukuntan Democrat da kuma mafi ninjaye a majalisar, waɗanda shugabanninsu suke ganin babu dalilin gudanar da wannan zaɓen don tabbatar da dacewar binciken, da kuma tsirarru 'yan jam'iyyar Republicans waɗanda tuni suka nuna ƙin amincewarsu da binciken da suke da ja da yadda ake gudanar da shi a keɓance, wanda suke ganin yan tauye musu haƙƙin basu dama kamar takwarorinsu. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu cin gajeren zango guda biyu a cikin teku a gabashin bakin tekun kasar da ake harsashen makamai masu linzami ne a yau Alhamis. Koriya ta Kudu da Japan ne suka bada rahoton faruwar haka. Wannan shine karo na 12 da Koriya ta Arewa take harba irin waɗannan makamai a cikin shekarar nan. Hukumomi a Pakistan sun ce akalla mutane 74 ne suka mutu kuma wasu da dama sun jikkata bayan da wani jirgin fasinja ya yi gobara kusa da birnin Rahimiyar Khan da ke gabashin yankin Punjab. Jirgin da ya nufi Rawalpindi ya taso ne daga Karachi a lokacin da gobarar ta kama. A wani bidiyon da aka nuna a talabijin babu abin da ake gani sai wuta ne yake ci balbal, wanda hayakinsa ya turnuke sararin samaniya. Hukumomi sun bayyana cewa galibin fasinjojin da suka mutu sun mutu ne sakamakon tsalle da suka yi daga cikin jirgin. Bayan da ya kai ziyara inda hadarin gobarar ya auku, ministan jiragen kasa Sheikh Rashid Ahmed ya sanar da manema labarai cewa gobarar ta tashi ne bayan da rushen da wasu fasinjoji biyu suke dafa abincin karin kumallo ya fashe, duk da cewa an haramta amfani da rushen da gas a cikin jirgin.
To masu sauraron mu, anan kuma za mu dasa aya, sai kuma can anjima da dare za ku ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu kuma madadin wato madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau Desta Wandirade. Murtala Faruk sanyin na ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin yau da gobe.